sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindigan nan da suka sace mutane a cikin jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa. Aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa daga iyalan mutanen da suka sace ɗin. Toma Dalla. Mutum na farko da 'yan bindigan suka sako, wanda aka ce 'yan bindigan sun karɓi maƙudan kuɗaɗe daga hannun iyalansa a matsayin kuɗin fansa. Jami'an tsaro a jihar Kaduna sun cafke wata mota makare da kuɗaɗe da ita ma aka ce an tantance ta za ta kai wa 'yan bindigan ne a matsayin kuɗin fansa a cikin daji. A dai mahangar masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duka wannan fa na nuna gazawa ne irin na gwamnati.
Hassan, duk wanda yanzu zai ce maka maganin wato tsaro bata karfin gwamnati ba, a gaskiya yana dai kokari ne dai a faɗi maganar da za a ce ba a yi wa gwamnati wato cin kashi ba, amma gaskiyar magana yanda abubuwa suke nuna wannan gwamnatin ta kasa tafiyar da tsaro, ta kasa kare jama'anta, kuma ta gaza a wannan ta ma kasa dai gaba ɗaya. Yanzu a yanayin da muke ciki, kama yanda abubuwa suke faruwa, kama yanda ka faɗa na tattara jirgin nan da 'yan ta'adda suka yi, abinda yake nunawa da mutane su lallaba su nemi abinda za su iya nema su je neman wato fansu 'yan uwansu, shine mutane dai sun yadda cewa gwamnati wannan hurumin ba za ta iya ba, ta yadda shi ta kasa. Duk abinda ake faɗa na barazana ne daga ƙarshe, watakila daga cikin gwamnatin ma za a yi maka radar kisin-kisin ɗin cewa abinda ya fi maka alheri ka nemi kuɗi ka je ka kai wa annan mutanen. Su kuma mutanen yanda suke cin karansu ba babbaka, shi ma zai tabbatar maka cewa gwamnati dai ta kasa ba za ta iya ba, saboda abinda suka ga dama suke yi a lokacin da suka ga dama suke yi, a yadda suka ga dama suke yi. Tsura da me, sai dai watakila wata rana muna da rai da lafiya a yi bincike a kan meye ya kawo wannan kasawa ta gwamnati a wannan lokaci. Wani tunani da ake yi kwanan nan, wanda ni ma ina cikin tunanin, shine ai watakila ma mu jami'an tsaronmu dama ba a taɓa yi musu horo na kai farmaki ba. Horon da ake musu shine na kara abin da yake nan da aka tabbatar na ƙasa ne, sannan su tabbatar cewa wannan abin da suke karewa kuma suna iya cin zalin wanda suke ciki, su tabbatar da an samu bukatar da ake nema a wurinsu. Wannan watakila shine tsarin da 'yan mulkin mallaka suka bari, kuma watakila shine tsarin da har yanzu ake kai, tunda ba za ka ga a tarihin ƙasa kamar Najeriya an taɓa zuwa an kai farmakin neman wani abu ba, wato ƙarin ƙasa ko ƙarin arziki da irin wa'annan maganganu. To a yau Najeriya tana yanayin da farmaki za a iya kai wa 'yan ta'addan nan, kuma farmakin ya gagara, sai dai a jira su sai sun zo sun yi abin da suke so. Saka mutane sun tabbatar wa kansu gwanda su je su nemi mafaka a wurin 'yan ta'addan nan.
A baya dai gwamnonin jihohin Borno da Kaduna sun nemi da Najeriya ta nemo sojojin haya don tunkaran wannan kalubale na tsaro. Akan wannan ga abin da Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa.
To kuma an yi babban kuskure, wanda shi ma yana cikin tunaninmu na wanda ake wato horar da mutanenmu da suke shugabanci, kullum sun ta'allaka akan cewa aje a siyo a waje, aje a ɗauko a waje, hanya wannan idan ana yi sai kaga Bature a bakin titi, ba wanda yadda da wani abu magani sai na Bature, duk abin da ka sani sai dai aje a siyo a wani wuri. To tsaron ma ina ganin yanzu gwamnoni su 'yan rufa'i suna ganin da shi da zulum, wanda aje a siyo shi a waje, watakila kowa bai amfana da shi ba, su masu mulki da masu hannu da shuni za su iya amfani da shi. Tunda tsara dai talaka, ina tabbatar maka cewa ba za a iya siyo wanda zai tsara talaka daga waje a bashi kuɗi ya yi wannan aikin ba. Masu yin wannan harka ta tsaro ta yaƙi da suke yi a duniya, da ake cewa masinari, su sun wato yi fice ne akan kare ko wasu abubuwa na ƙasa na gwamnati ko na masu kuɗi ko kuma rayuwar mutanen gwamnatin da masu kuɗi, ba waɗanda suka yi fice akan su je su kai farmaci don su tsare ƙasa gaba ɗaya bane, ba su da ƙarfin da za su tsare ƙasa gaba ɗaya. Idan kuma ka ba su dama su shiga sojanka su sa sojojin su yi wannan ayyukan, to abin da yake nufi shine kai dama a tsarin ƙasar ka ba ka da yanda za ka yi tsaro sai wani ya zo ya yi maka. Shugabannin sojojinka dama zaman banza suke suna shan farfisu, ba su san ma gabansu ba su san bayansu ba, Allah ya sauke. Saboda haka su wannan magana ma ta a kawo wasu magana ce mai tada hankali ma a ce shugabanni suna cewa a je Turai a kawo wanda za su tsare ƙasa, su ba za su iya ba.
Rahotanni dai na cewa 'yan ta'addan Boko Haram yanzu sun fara ƙawance da 'yan bindigar arewa maso yammacin Najeriya. To ko ina wannan ja'iba za ta kai Najeriya a halin yanzu?
Su Ansaru yanzu da Boko Haram da ragowar ƙungiyoyi na ISIS da sauransu daga dukkan alamu sun samu karɓuwa a wurin wa'annan wato 'yan ta'adda da suka da ba ruwansu da aƙida, ba ruwansu da addini, ba ruwansu da neman wata buƙata da ta wuce cewa an matsa musu da cin zali sun ɗau makamai don su rama. To yanzu kuma bayanan da gwamnati ta rinka yi musamman lokacin da su gumi suka rinka shiga daji don su ji meye matsala ko su lallashe su, gwamnati musamman ta yan rufayin ta fito ta ce ita halaka su ne kawai aikinta, saboda sun koyi kuɗi da sarrafa kuɗi da samun kuɗi, saboda haka komai aka yi da su ba za su iya ajiye makamai a zauna lafiya da su ba. Wataƙila akwai gaskiya a cikin wannan, wataƙila babu, amma tun da ra'ayin gwamnati ya zama haka, to wannan ra'ayin kuma ya sa su kuma tunanin su sai zama na tsaya su haɗa kai da wa'anda za su iya ba su dama su ci gaba da abin da suke so, kuma su iya ba su kariya, kuma su koya musu ta'addar da tafi irin wacce suke yi. To yanzu an riga an kai wurin, saboda haka harkan tsaro ta fara gagar kundila. Ta fita daga yanda gwamnati ma za ta iya fahimtar me za ta yi, tunda dai ga 'yan Boko Haram ba gamawa da su aka yi ba, 'yan Ansaru ba gamawa da su aka yi ba, 'yan ISIS ba gamawa da su aka yi ba, wa'annan sun fito 'yan ta'adda kawai da ba su da alaka da su, sun kuma nuna haɗewa yanzu, tunda an nemi kuɗi an nemi kuma a saki wasu kwamandoji. Kuma ni na tabbata an aka duba wannan kwamandojin ba za su rasa zama 'yan ko Boko Haram ko 'yan Ansaru ko 'yan wato ISIS ba. To in kwa haɗin kan nan ya riga ya tabbata, to sai dai mu yi ta addu'a kawai Allah ya tarwatsa wannan haɗin kan, yanda rashin wannan haɗin kan ko kuma tarwatsa wannan haɗin kan ya sa Boko Haram ta samu matsala a arewa maso gabas. To in ba wannan lokaci ya zo da wannan haɗin kan ya jawo wato matsala tsakaninsu ba, sun yi maganin junansu, to wataƙila sai dai kuma mu shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dr. Faruk Bibi Faruk, kima masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu, na ganin akwai matakan da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka.
Ana iya kuma amfani da abin da ake kira special forces, wato za a ɗauki mutane ne jami'an tsaro da kuma a basu horo na musamman, wanda zai kasance aikinsu shi ne su rinka kai farmaki ga waɗannan mutane in sun kama mutane suna garkuwa da su da sauransu duk inda suke. Duk manyan ƙasashen duniya na amfani da irin waɗannan. Ka tuna cewa kwanaki da aka kama wani ba Amerika a nan tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Nijar, Amerika ta turo irin waɗannan special forces ta zo ta kwato mutumin nan ta kashe mutane nan wasu suka gudu. Ya kamata zuwa yanzu a ce Najeriya tana da wannan special forces da za a yi su duk irin da inda aka san mutanen nan nanan a kai su. Su dama abinda suke yi suna ne suna aikin kota kwana, ko yaushe suna cikin shiri dare da rana su je su fito da su samu nasara bisa ga wani ɗan ta'adda ko wani maki da sauransu. Najeriya ba ta yi wannan ba. To shi wannan matsalan da muke da shi yanzu wani gagarumin matsala ne da ya kamata a ɗauki duk hanyoyi, ba wata hanya guda da zai daƙile shi, sai an ɗauke shi kaman abin da Nasara yake kira holistic, kuma ya kasance ba wai ƙarfin soja ko ƙarfin jami'an tsaro kadai
za a yi ba, za a yi amfani da wasu hanyoyi ne da malaman addini da shugabanni yadda za su rinka nuna mutanen nan abinda suke yi nan bayi da wani alheri, abinda suke yi nan yana tadawa jama'a hankali, wato ta wajen wazi da jawo hankali da fadakarwa. Ina jin sai an hada su duka insha Allah.
Asu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu faji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku. Mu kasance lafiya.